sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asubah, da fata an waye gari lamun lafiya. Ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya zabo domin na dashi daraktan hukumar leƙin asiri na ƙasa ya janye biyo bayan shaku da aka bayyana akan ƙwarewarsa da kuma sanin aiki. Dan majalisar dokokin Amurka John Ratcliffe da ke niyyar nada shi daraktan hukumar leƙin asiri ya ci gaba da zaman sa a majalisa, inda yake taka muhimmiyar rawa a aikin sa na wakiltar al'ummar jihar Texas da kasar mu baki daya, a cewar wani sako da Trump ya fitar a Juma'a. Shugaban kasar ya zargi kafafen yada labarai da binciken kokab da ya janyo wannan shawara, inda ya fada a fadar sa ta White House a Juma'a cewa kafafen yada labaran ba su yi wa Ratcliffe adalci ba, kuma da hakan zai sa a sha wahala wurin tabbatar da Ratcliffe. Wannan matakin na zuwa ne wuni biyar bayan da shugaba Trump ya ba mutane da dama a Washington mamaki ya zabo Ratcliffe mai biyayya gare shi, kuma dan karamin mamba na kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai. Yayin da ake fama da tankiyar kasuwanci tsakanin Amurka da China, wasu manyan kasuwannin hannu jari a Amurka sun fadi a jiya Juma'a, babbar faduwa a cikin shekara daya wanda ya bayyana a makonni biyu. Manyan kamfanoni sama da 500 da ke karkashin kasuwar hannu jari ta S&P da kuma kamfanonin karkashin kasuwar hannu jari ta wato Nasdaq sun huskanci faduwar kashi 3.1 da kuma kashi 3.9 cikin 100 a wannan mako, yayin da kasuwar hannu jari ta Dow Jones ita ma ta huskanci faduwa mai muni a mako a cikin wannan shekara, inda ta yi kasa da kashi 2.6 a cikin 100. Sadarwar bazata da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wuni guda bayan wani ƙarin kashi 10 cikin 100 a raguwar harajin dala biliyan 300 akan kayayyakin China, ita ce ta haifar da wannan matsalar da ta jefa tsoro a zakatan masu zuba jari. Jama'an gwamnatin Trump sun ce martani da kasuwannin suka bayar ya wuce gona da iri. Sun kuma nace cewa Amurkawa ba za su ji zafin harajin da aka tsawwala shi a yanzu ba. Da yake amsa tambayar da muryar Amurka ta mai daraktan hukumar tattalin arzikin ƙasa Larry Kudlow ya faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a cewa China ta fi huskantar ɗawainiyar tattalin arziki a wannan yakin. Ya ce ba su yi wani ƙarin farashi akan kayansu ba saboda kada a basu a baya, kuma hakan na nufin lamarin zai yi illa ga riba da kamfanoni da kuma tattalin arzikin ƙasar China ke huskanta. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin soji a ƙasar Sudan sun kama mutane da dama da ake musu zaton suna da hannu a cikin harbi da kashe masu zanga-zanga a cikin biranen Al-Ubaid a ranar Litinin da kuma birnin Omdurman a ranar Alhamis. An kama ƙananan sojojin Sudan su hudu a jiya Juma'a akan mutuwar wasu mutane guda 6 a cikin masu zanga-zangan a birnin Al-Ubaid, kana gwamnatin soji ta wucin gadi ta kuma kama mutane 7 a rukunin sojoji masu kai dauki na gaggawa nasaba da wannan lamari. An kuma kama wasu mutane biyu da ake ganin suna da hannu a kisar mutane hudu a zanga-zangar da aka gudanar a birnin Omdurman. Duk da kashe-kashe da ake da kuma karin tankiya da ake samu da yammacin ranar Alhamis, gwamnatin sojoji ta wucin gadi ta sake ci gaba da zaman tattaunawa da haɗakar kungiyoyin fararen hula masu rajin kawo sauyi akan raba madafun mulkin kasar. Bangalorin biyu dai suna kokari ne su amince akan tsare-tsaren kundin mulki na kasar wanda gwamnati mai shigowa za ta yi amfani da shi tsawon shekaru uku kafin a gudanar da zaɓe mai zuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barka da asuba Daula.
To Aliyu,
ta ci lafiya.
Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na wannan mako. To yar gudi da ana shan ana bacci na sani.
To sallu sallu mu.
Yawa.
Ya aka ji da
hidima. Ai na ce zan ba ƴan abar ya huce labari.
Da labari.
Ina zaune America kullun a gayyace ni gida in ce in ta shiri ta. Oh Allah, ai dai na je na ga gida aljannan duniya. Aljannan duniya gidan alheri mai dajin nan. Wannan mutum na ma zai manta ma duniya yake ai kana cikin wannan. Lalle na ga abu kam. A Amurka ma wannan Amurka ce.
Karkisa wani ya tsammaci cewa. Da gaske kike. Karkisa wani ya tsammaci cewa. To yau mun yi bakuwa a wannan zauren ga muka gayyaci babaki
haka
Amina Usman ba da ake kira Amina of Africa
haka
akwai yan wake-wake da ta yi musamman guda biyu da muke so mu buga wannan babi da wata hira da muka da ita ta yi waka akan yan arewa tana bugatun cewa maimakon a ci gaba sai koma baya ake samu
gaskiya
kan da so na bukaci na nemi sanin jin me yasa take gani ake komawa baya menene take gani ya kamata a yi da batun shan miyagun kwayoyin nan da ake ambato
to alheri ba ma sai kin ji da nisa ba koma baya kam ana samun shi kullun ne irin wannan rikici da ake ta fama da shi gagarkuwa da mutane ai sai mana ɗaya daga cikin manyan koma bayan da muka samu a arewa maso arewacin Najeriya
to nan an jima kadan kafin mu kai ga wannan babin bari mu fara yadda muka saba
to haka ne
gaishe
amika zumunta ba
sada zumunta to muna da gaishe da dama bari mu fara da wannan gaisuwa daula shi sakataren ɗarikar ekuwa na ƙasa baki ɗaya rabaran Yunusa Madu sun yi aure sama da shekaru 20 Allah bai ba su zuri'a ba sai bana kin san a wannan zamanin da dama da amince ba an yi wannan aure ya mutu
gaskiya kan zamanin yanzu shekara 1 2 in ba ta yi ciki ba zaki ga an fara ana jikaka dawo
sama da shekaru 20 ana maganar 25 ma sai wannan karo Allah ya albarkace sai kuma ba su tagwaye yan biyo maza Hassan da Usaini
Allahu akbar ai kyau to Allah ubangiji ya raya
to muna musu barka muna asamun na Allah raya Hassan da Usaini Allah ya sa su zama su tashi su zama yaya masu
amfani masu albarka
haka ne
haka
to bari mu mika wannan gaisuwa fata alheri zuwa ga iyalan gidan Dikko a binnan Kumasi ko a Jagora
kin zagaya teburin baba ne kin ji birnin Kumasi kin zagaya gefen baba ne alheri da baba
Ana nuna mana ala nuna mana wariyar launin kasa na goma baba mai na shi daban na goma baba mai da muna gaida Ustaz Arma Yau Udiko da Faisal Mamman Dikko Damburan Sarkin Zangon Kumasi da kuma baba Jibrin Dikko da Audu Umaru Afafa Dikko da Umar Faruk Mamman Dikko da Murtala Mamman Dikko da Gali Umaru Dikko da Ahmed Sise Mamman Dikko da Mubarak Mamman Dikko sai kuma Hajiya Natoma Mamman Dikko da Hajiya Rabi Umaru Dikko da kuma Garba Ji Yaro Dikko duk yan dikoki binin Kumasi to duk ma wanda suna shi Dikko a Kumasi
kawun a shiga babu
mana da
kawun a shiga babu mana dariya an fara baki dariya yanzu na abin da ya fara a cikin studio din nan da masu saurare sun ji ni ina ihu yanzu karkashin tebur din nan wata waya ce ta fado sai na dauka bera da tsoro ka dan in sa gudu sai na hango ashe wayan abin na kunnan nan ne mata da bera to ni ma bari na sada zumunta ga wannan gaisuwan fata alheri ne na Abari ya huce zuwa ga Ibrahim Garba kan Karofi da Bashir Kasim Mahmud da Alhaji Muhammad Adakawa da Bashir Dahiru dan Bacan Gumel to wannan ina jin shi ma dai ko ni na zagaya dai ko shi ya ajje mana cikin takardun mu dai kaman an shiga Gumel din su Sarfila Hashim kenan da Dr. Usman Muhammad Gumel da Kabiru Dan Juma da Anas Saminu Jain Makira da to kuma ga Makira kuma Baba Yakubu Makira na Baba Makira ne haka ne sai Jibril Lawal Tabida da Ruma Sa'u Muhammad da Shamawilu Muhammad to Allah sa na faɗa wannan sunan na ƙarshe daidai da fatan dukkan tashi cikin koshin lafiya
sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Iro MKD yace salamun wa biyo ya Hausa ina jin ko ina so yace suna na Iro ne mu dake ke kura karamar hukumar Awe jihar Nasarawa yace anti gires da daula barkan ku da kokari dan Allah ku bari ya huce
ya za mu bari ya huce wai wani su samu rabon su
yace wai yayi ko lo ba hudu
Gaskiya kan wannan kam ya iya noma.
Allah ku bare wuce yi ko lamba hudu. Daga nan ce ku bi kafin sakon dubun gaisuwa ta zuwa ga aboki na Ibrahim Musa wada barkin ladi da makwabci na ogana. Yace ko buhu mai gyaran toci ke kura ne to Allah ya sa sunan shi buhu ne ba Nuhu yake so yace ba.
To shine.
Aha. Sai kuma siriki na da ke jinyar karaya a jihar Kaduna. Tawo. Sai wakili Kasamu Allah ya bashi lafiya.
To amin.
Allah ya sa dai to ni dai
faɗa sunan
shi. Wannan ko suna ne ko an samu kuskuren kike rubutu da dai abin da bai ma'ana ba amma dai shi mai wannan wasika ya san abin da yake nufi. Sai kuma Ayuba sarkin hakuri lafiya da Bashir Tela lafiya da Labaran Maina jakadan bare-baren lafiya da Ali Wasirimi uku lafiya sai Suleiman Ali Wasi lafiya da shugaba Ubayo Sabon Fegi lafiya sai Habibu Magaji lafiya da shugaba Garba Sale da likitan rediyo Agwabu Duma sai kuma mai martaba sarkin Awe Alhaji Isa Umar Abubakar na biyu da fatar an tashi lafiya.
To ni ma ga wata takarda nan a hannuna inda yace assalamu alaikum VOA Hausa daga mai sauraron ku a kullum Bala Muhammad Dambam na jihar Bauchi dan Allah gana wa gaisuwa zuwa ga daga farko zuwa ga Yakubu Abdullahi Dambam sai shugaban Manu Jingi tashar mota Misau sai Kaltume mai kosai bakin kasuwa Dambam sai Ladan Bawan Gyada Akuyam jihar Bauchi sai Malam Halladu mai maganin gargajiya unguwar Nasarawa Dambam sai shugaba Iliya mai shayi Garki da Hamidu Kalalu Buwa Niger. To
kalala buwa
to shin ma san su kalala buwa haka
daga Nigeria Niger kullun lokacin suna na kalala buwa daga Nigeria Niger.
To yace da fatan duk suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku Bala Muhammad Dambam haka ne. To kai ma muna mika gaisuwa da fatan ka waye gari lafiya Malam Bala Muhammad Dambam. Sannan ku mutanen Arewa na kwana ina tunani zamani ya canza a lokacin sadauna ta faban lewa an yi shugabanni masu kishin mutanen su zaman karuwa zaman cigabawa zaman ban sha'awa shugabanni masu aiki kaman bayi ina masu mulkin ƴan arewa ku tashi ku farka ƴan arewa ku duba matasan ƴan arewa talaucin arewa kausaya ma arewa da wannan ganyen arewa muna cikin kunci muna cikin damuwa muna cikin talauci yola kamar yadda muka yi alƙawari dazu nan muka hira da ita babaki Amina Usman. Amina Usman yana gani sunan na ce wannan sabta ga jama'a da sunan da sunan baban duka.
To ga yadda hira ta mu ta kaya.
Na rinwa na fara wasannin gabatar da shiri wajen sunan a gidan talabishin NTV a shekara shabi na fara gabatar da su shirye-shirye. Can bai iya ba na zo na iya na aka koya mani mahaifiya ta take sani na mu da yake kama tana cikin wannan ta ke gidan kashe abu samanja da abubuwa ne na Hausa ne da ake tarihi da alfahari da shi ta kawo irin su mamman shata su bar mani coke su a sinadigo ta kawo su saboda ita ma tana da sha'awan taga tana tura mutane tana yin abubuwan gargajiya. To ni kuma ban san wannan sai in dinga ganin kamar ina ma mahaifiyata ne a lokacin sai yanzu ne da na gane ashe abun hadda kauna da su so shi ne ni ma yanzu daga shirye-shiryen nan na zo na koma ina ɗan na fara su waƙoƙi na gabatar da sanarwa irin wayarwa saboda ina kishi in ga mutane sun shiga hali kuma babu mafita. Wato kenan a turanci human rights abubuwa da kuma humanitarian services.
Kin bayyana cewa kina sha'awar waƙoƙi. Kin rubuta ko kuma kin yi waɗansu waƙe-waƙe kenan?
Na rubuta waƙoƙi da ɗan dama. Ina rubutawa kaman poem haka. In dinga faɗi har ya zo ya koma ina ira shi a waƙa. Na rubuta waɗansu waƙoƙi, na rubuta waƙoƙi a turanci da waƙoƙi nake yi kafin na zo na koma ina yin waƙa yanzu a Hausa. Na yi waƙa sanka wannan ya yi tafiya da dama a kan mace ta so namiji tana son shi bata sani shi zai dawo ya waiwaye ta ba. Ya yi tafiyan shi haka dai waɗansu mata suna samun challenges na ga waɗansu suna samun damuwa shi ne waƙan da wayartarwa ma waɗansu su san waɗansu suna da damuwa haka suke ta yanayin tunaninsu. Sai kuma na zo na rubuta wani ana kiran shi yanzu yan arewa. Yan arewa waƙa ne a kan arewa gabaki ɗaya. Abinda ake ciki a cikin arewa da shugabannin da matasa da yanda kuma za a samu mafita.
Yawa to a cikin waƙoƙin da kika rubuta ko kuma waɗanda kika yi ko kuma ƴan rubuce-rubucen da kika yi wanne ne ya fi burge ki kuma me ya sa kika yi shi?
Na ji daɗin wannan tambayan sosai. Dama ban taɓa wani waƙa ba da zai iya zo min ya man daɗi a cikin zuciyana kaman yan arewa da aure take watan ana kiran shi auren ɗanɗano saboda cikin matsalolin da ake ciki kenan a cikin arewa. Za a ga mutum yau ya aure budurwa kyakkyawa cikin wata uku wata huɗu ya saki ta. To shi ne ake kira aure saki ko auren ɗanɗano. To muna son mu rage irin wa'annan abubuwan shi ne ya yi waƙa a kan shi. Kuma akan yan arewa akan shugabanni lokacin su Sardauna da Safa Balewa an yi shugabanni da hakimanmu da al'adunmu na gargajiya gabaki ɗaya ana kishin ƙasan lokacin sosai. Lokacin an riga an yi yaƙi an riga an zo an samu kwanciyar hankali da daidaitawa ana son kawai a ga mutane sun ci gaba ne wannan ya taimaka wannan wancan ya taimaka wannan ba lallai ɗanka ba ko ɗan wani. To yanzu an bar talakawa a baya sosai an bar su a baya ga tsarinmu na shugabancinmu yana ƙara gaucewa daga wajenmu. Ya kamata a ce an zo na an yi tunani ba lallai sai ƴaƴanka kaɗai ba ne. Talakawa idan ba a jan su kusa-kusa ba a sa su a kan hanya za a ta samun matsalolin da ake samu yanzu a ce wannan tashin hankalin wancan tashin hankalin wato kenan kungiyar ma da ba a san su ba na tashin hankali ma bai je ƙara yaɗuwa ko ya fara girma a wani waje saboda wannan wani ya gaba a yi tafiya da shi zai je ya haɗa kungiya ko ya je ya shiga kungiya shi ma ya ɗan samu ƙarfi ya ga waye za a yi da shi. To shi ne na zo na yi tunani na ce to yana da kyau a wayar da kansu.
To a ganinki menene yake kawo tashe-tashen hankulan nan ko kuma bayan da ake samu a arewa?
Shugabannin ne sun riga sun take layi ba wai ba a zuwa tushen a san yadda za a yi a samu sauki. Ana yin sauƙin daga sama ne aka kawo ƴan jarida aka kawo dai a je dai a dinga ko wannan ya je da ɗaukan hoto da sauransu. Yanzu abin ya wuce na ɗaukan hoto na kamar shirya fina-finai da sauransu abin yanzu ya koma mutum ya je daga tushe ƙarƙashi ya yi aiki kamar ka je kama je ma kana aiki ma mutane ma ba su san kana yi ba daga baya in ka ci aikin in ka samu nasara sai ka zo ka baza ka nuna aka tura.
To cikin waƙoƙin nan Daula kamar yadda ta bayyana bari mu yi wannan waƙa guda ɗaya sabili da lokaci ba za mu iya ci gaba da wannan zuwa ƙarshen wannan hirin ba bari mu ja burki na amma bari mu taɓa wannan waƙa ɗaya daga cikin waƙoƙin da ta ambata ta yi wato waƙa da take cewa ita dai musamman tana magana ne akan yawan sakin aure ana aure kafin a ƙifta ido auren ya mutu tana cewa ana yin auren ne
ba da ya zama ruwan dare ba kamar ma a arewacin Najeriya abin nan sai a hankali kam aure saki aure saki.
dace-dace kullum noma da fatan masu wannan halin za su bari.
Allah ya samu dace haka ne kam. Na kin tuna min wani wa'azi da shekaran jiya abin nan ranar Juma'a ne ko aka aika mana na office muna kallo da Sister Bello na Kabir Gombe shi ma haka yake magana. Ya ce wa ya kamata yanzu kila ka ya kamata a ƙara maza da wainiyan aure kilin aka suka ga sun kashe kuɗi za su fi jarrabta matan ba za su saki su ba amma suka samu mace da sauki shikenan.
To ai kuma kin san kuma galibi ma'ama masu kuɗin fa su suka tunda dai su suna da kuɗin kashe kuɗin ba wani
amma alheri aka ce ka kawo abin nan
miliyan 100
sun gwal na 500 ka kawo wacce abin kuma matan ba su auruwa kenan.
A to shikenan kuma sai su yi kwantai.
A yi kwantai kam.
To Allah ya daidaita. To bari mu tafi filin babi na labarai mu
haka ne
wanda labarin da
wannan ya cece mu ba
Abdulrazak Mohammed ya kuma da labarai guda biyu duk na Fulani.
To wai Allah ya sa bari mu gani gashi ne na farkon nan cewa yayi daga Abdulrazak Sardauna matasan Patiskum yace wannan labari ne na dan Fulani wani dan Fulani ne mamarsa babarsa kenan da kare ta zo ta aka zo ta mutu sai aka zo ana zaman gaisuwa dinnan ana jana'iza ana ta kuka kowa na ta kuka aka sai aka ce mishi kai hakuri Allah ya mata rahama ayi hakuri sosai sai ya kalle sai ya ce kuna ma ban mamaki kuna cewa ma in yi hakuri kenan shaniya ta ma da ta mutu da ciki na hakura ballanta na inna abun ka da babban latani
wanda ya fi mushi daraja kenan sai ya mutu a can. To aka zo ana mata mashi ta'aziya shi dai wannan labarin nashi duk mace-mace ne Fulani ke mutuwa. To aka zo ana mashi ta'aziya ana cewa ashe baffa kan ya mutu a Makka. Wai sai ya ce to sai ba Fulata din ya ce ba ganin shi. Wai ya ce Allah ma baka je masa ba. Kana nan zaune yana kashi gabali haka
ta shi don ka bi shi haka same shi gidan shi.
Ka bi shi haka shi abin da ya kai shi ne ba.
Kai mai zabu dace.
Wala Abdulrazak Mohammed mun gode da waɗannan labarai muna gani Juli ta fara daga mana hannu sabili da aka ce zuwa da
kika ce kawo mu anje ina so ba da labarin amaryan madara wata ce akai aurenta wancan makon da ya gabata ake ta sawa a cikin babuwa da
nono. Labarin babu lata ne kenan cika su duka.
Babu lata ne shine aka sa bata amaryan madara.
Ita ba babu lata nace ko.
Babu lata nace.
To daula kuna wannan maganan dai ina ji ko ina cewa to na yi tambaya nace to wannan nuna isa ne da gata ko kuma
ina jin gaskiya har da nuna isan nan da gata dan an nuna lokacin da ake daukan amarya. Private jet guda 10 suka yi layi ana daukan amarya. Tashin amarya an gwanke mata kafa da madara.
To
wannan to ina jin gaskiya gata ne da kuɗi dai da isa da arzikin gaba daya.
To Allah ya bada zaman lafiya. Allah ya sa Allah ya sa an yi adace. To kamar yadda muka faɗa Juli tana cewa kun shiru sabili da haka zamu ja burki nan yanzu a madadin
Daula Salim.
Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
To amin. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Musique et infos pour chacun.